الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى المرسلين وعلى آله وصحبه التابعين بحاجة إلى يوم الدين حق قدره وبهدايته العظيم. يوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله زعم فارا دكراتن واتو رسالة إمام الشافعي إناني ذات شي فكرة نوتي shine kan baki kenan babu farillahi da ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makarunatan bidaatillahi wa maskuratan wahada babin cewa Allah subhanahu wataala ya faralta yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani wajen ana hadawa da biyayya ga Allah cewa musulmi ko mu'mine ku bi Allah ku bi manzon Allah wani wajen ma kuma cewa ku bi manzon Allah kawai ba tare da an faɗi cewa ku bi Allah ba. Alallah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qara Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-hiyaratu min amrihi. Ba zai yi ba a ce wannan mu'mini ne ko wannan mu'mina ce, a ce ga hukuncin da Allah yayi ko ga hukuncin da manzon Allah ya yi, su ce suna da ta cewa akan lamarinsu. Ai, wanda yake mummuni alamar imani shi ne in an ce ga hukuncin Allah to ya gane komai ya dawo ya biyayya ga hukuncin Allah, ko in an ce ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya gane komai ya dawo ya biyayya ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shi ne imani. Ba za ta yi a ce an haɗa imani da cewa kuma ga abin da za a bi daban wanda yake ya saba da hukuncin Allah ko ya saba da hukuncin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wa man yasillahu wa rasuluhu faqad walla dalalan mubina, wanda bai saba Allah ya saba manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan kam ya gama bata, ya bata bata wanda yake a fili. Wa qala, a wani wajen kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu adi'u Allaha wa adi'u ar-rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير ما أحسن تأويلا. يا وإن لسك مؤمنا للذين أخوك في ساعة في بيئة جعل الله ومن إيمان النافع كي كنفي في بيئة جعل من زعل الله صلى الله عليه وسلم ومن إيمان النافع كي كنفي في بيئة جدف وإن لسك جاورونك أقوى نلمل جاورون النافع أقوى نلمل يقوى دولا نيك في بيئة جعل يسو. In ya zama bambancin fahimta ya afi tsakaninku akan wani abu, to wajibi ne ku mai da wannan abin ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana ku tsaya ku nemo hukuncin da Allah ya yi akan wannan lamarin ko hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan lamarin. In ya so sai a kyale magana kowa a dawo a yi biyayya ga magana Allah ko magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In dai kun yi imani da Allah, kun yi imani da cewa akwai lahira, to fa haka za ku. Wannan shi ne abin da ya fi gare ku, shi ne mafi kyan makoma. Faƙala ba'aru alil ilmi, a nan dai ayoyin guda biyu da sun faɗi hukuncin Allah tare da hukuncin manzon Allah, wasu faɗi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da hukuncin Allah. Wasu a cikin malamai suka ce ulul amri a ayan nan ta biyu ta suratul nisa'i da take cewa wa ulil amri minkum, abinda ake nufi da ulul amri din umara usaraya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jagorori na rundunonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikawa. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da jagora, yana da komanda na runduna. To duk wanda ke cikin rundunonin nan wajibi ne su biyayya ga wannan jagoran nasu, dole su biyayya ga wannan komandan su. Babu da yake kawo ko ɗaya daga cikin abin da ke kawo faduwar yaki shine a ce wanda yake jagorar yakin ba za a biyayya gare shi ba. Matakan za a biyayya ga jagorar yaki ba, aiko yaki an gama asara, an gama faduwa. Wallahu a'lam. Allah dai masani da abin da yake nufi da wannan. Wa haka za uhbirna, yanda aka faɗa inda muka faɗa haka aka ba mu labari. Wa hushbihu ma qala wallahu ala, wannan magana ne in aka dubi yanda maganar ta zo sai a ga eh gaskiya ne, yana da hujja, yayi kama da haka. Ko da yake Allah ne dai masani. لأن كل من كان حول مكة من العربي لم يكن يعرف إمارته. ومن قبل ذلك أبيك أفزوا مسلمين لا ربوا أسارسوا باغوان سدون الشوكبا باغوان سدون الشوكبا. ونسكي دولة مكة لا ربوا بسواني شوكبا وبسواني تسروتا با وكانت تعنف أن يؤذي بعضها بعضا ذات الإمارة سنة كامر أتي وسو سبا وسو بيئي إلو ود أكي باير واغ وإن دسكي سرا كيكو شوغ بني بسو النبا فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاتي da larabawan nan suka yadda za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam takun tara zalika suluhu li ghairi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama a dabi'arsu gani suke cewa dai ai biyayya to mutum ɗaya ne ya cancanci ai masa biyayya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ba wani wanda ya cancanci a ce ai masa biyayya to sai aka fatakar da su da cewa a ai duk waɗanda manzon Allah ma ya nada su muku jagoranci to ai su ma wajibi ne ku yi musu biyayya kada na da muku jagora kuma ku dawo ku nemi masa tawaye ko kuna fandarewa daga umarnin da ya babu ko mi ru an yi'u ul amri allazina amarahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka umarce su su biyayya da shugabannin da manzon Allah ne ya nada su shi shugabanci kuma doje da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da kansa ya nada su su kumandanci la da'atan mutlaqat ba wai an ce su bi su a komai ba bal da ta mustasnatan fi malam walid bari biyayya wadda take an mata iyaka dangane da haƙoƙin da suke da shi da kuma haƙoƙin da suke kansu su wayannan jagororin kuma dojin nan suna da haƙoƙi wanda dole wanda ke karkashin su su ba su wannan haƙoƙi kamar yadda su kansu akwai haƙoƙin jama'ar da ke tare da su jama'ar da ke karkashin su a kansu sakala wannan ne yasa karshe ubangiji subhanahu wata'ala yace fahimta na zafin fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul idan tsakanin ku da jagororo an samu bambancin fahimta akan wani abu abin da yake wajibi da ku da su gaba daya ku dawo ku duba ku ga wani hukunci Allah yayi akan wannan abu wani hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan wannan abu yani abin da yake nufi anan ini talabtum idan an samu sabani tsakanin ku fi shay'in akan wata magana to wajibi ne ku da su da ku da jagororo naku da ku da kuma nujin naku da ku da shugabannin naku duk ku dawo da wannan maganar ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha insha Allah wannan in Allah yarda kamar ya kala kamar yadda shi wancan malamin ya faɗa fi ulil amr ana magana ne akan su jagororo illa annahu yaqulu sai dai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fahimta na zatu yani wallahu alam huma umara'uhum alladhina umiru bi dhati idan an samu jayayya tsakanin yana nufin an samu bambancin fahimta tsakanin su da kuma dojin su wanda aka ce su biyayya gare su ko da yake Allah ne ya yi musu da abin da yake nufi farudu ila Allah wa rasul to ku dawo da wannan maganar ga Allah ku dawo da ita ga manzo yani wallahu alam ila ma qala Allah wa rasul in arabtum yana nufin cewa ku dawo da shi zuwa maganar da Allah ya faɗa ko zuwa maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in kun san maganar ta Allah ko maganar ta manzo Allah ne masani fa idan ta'rifu idan ba ku san wannan ba sa'atu rasul anhu idza wasaltu abin da yake wajibi akan ku ku tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan idan kun koma wajen sa kaddai wannan ya dawo ku yi musu ku yi shugabannin naku a tawaye inda irin wannan mun duba hadisi za mu ga ya ku ko misali hadisin nan na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada Amr ibn al-As ya jagoranci rundunar Amr ibn al-As ya jagoranci rundunar an dawo ana wani kumfun sanyi sai Amr ibn al-As ya mafarki mani ya fita daga gare shi wanka ya kama shi Amr ibn al-As ya istihadi cewa yo ana wannan kumfun sanyi in yi wanka anya ba mutuwa zai ba ko ya faru ya gamu da wani abu ya gamu da rashin lafiya shikenan sai ya ce mu yayin jama'a duk da suke tare da shi sallah ta asuba a matsayin jagora anan jama'a da yawa da suke bayan sa suna ganin wannan taimaman da ya bata isa ba ai abin da yake wajibin sa yi wanka amma dai ba su yi masa tawaye ba sun bi shi sun yi sallar a baya illa abin da ya afku da aka zo gida aka fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka dawo madina sai aka fada wa annabi rasulullahi ko ga urun al-asr ka da tashi mana jagoro ko ji abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Annabi da azumi amuru yanzu kai ne zaka yi mutane sallah da janaba ba kai wanka ba Abu Nu'aym yace ya Rasulullah abin da ya faru ana matukar sanyi in kuma naga in ne wankan nan karshen ta za a yi bani ko da ya mutu ko in gamu da rashin lafiya naga Allah ya ce wala taqtulu anfusakum yasa sai naga ayi ce mu mazai manzo Allah ya yi murmushi bai ce komai ba kaga wannan me ya faru sahabban nan ba sun yi wa amurta waye shi yasa koyaushe da ake fada wa al'umma shugabanni ka a ce za a yi gaggawar yi musu tawaye ko da ana ganin abin da suka fada da gyara saboda duban irin waɗannan dalilan ne wanda wasu da yawa ba za su yi gaggawar dogara ga wasu dalilai wanda dalilan aka tsaya fayyacewa ba za su kai ba yawa ba za su kai ba a koyaushe in aka ce shugaba dan yayi abin da ake ganin da gyara shikenan nan take a yi masa tawaye to abin zai bayi zuwa musulmi su kai gaba ɗaya sun kasa hada kai lamarin su ya rarraba dan wannan ya ce to shi ga yanda ake ganin za a ga yanda ake ganin za a yi in an bar tsarin shugaban wancan zai iya cewa a'a ai ga yanda za wancan zai ce ga yanda za musamman a yanzu wanda ba sannan mutane suka fi da'awar yanci ba sai da mutane suka fi da'awar ilimi kowa da'awa yake yana da ilimi wani ai ba Buhari a handset dinsa ga Muslim a handset dinsa ga Mudawwana ga littafi kaza shi yasa yau shi tunda yake da wannan ma zai iya dannawa ya duba ai ya zama malami ehin yana da tasa fahimtar dole a saurare shi yau ba su ganin haka suna da yawa yasa sai a waye gari yawan musulmin duniya yawan mazhabobi na duniya shi yasa ake cewa koyaushe ko da dai an sami irin wannan a yi ƙoƙari a ga an ɗan ja tafiya in ya so shugabannin abinda suka yi na kuskure a faɗakar da su kuma a san hanyar da za a ba a faɗakar da su har ko Allah zai sa su gyara in an gama faɗakar da su sarai ba su gyara ba to sannan kuma sai a yi shawara wanda mataki ne ya dace a bi su wanda mataki ne ya dace a ce an bi su a kai to wannan shine abin yi koyaushe kaga wannan hadisin wannan ayar da wannan magana da Imam Shafi ya jawo ya to da ita duk tana nuna wannan ku to idza wasaltu ilayhi in kun sa ta shi aw man wasallam minkum ilayhi ko kuma duk wanda ya samu saduwa da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ku da anna zalikal fawra da anna zalikal fawru alladhi la munazaa lakum bi domin wannan shine abin da yake wajibi wanda cikin ku inde ku musulmi ne ba za ku ce za ku yi jayya akan wannan ba an samu bambanci tsakanin ku wannan ya ce ga yanda za a yi wannan ya ce ga yanda za a yi aka ce to ku kai magana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun kai yanda yayi yanda ya faɗa ya zama muku wajibi kowa kuma ya dawo ya bi ka wannan ya ce wani ne mai gaskiya ai manzon Allah ya hukunci ba ka da wata gaskiya gaskiya na cikin hukuncin manzo sallallahu alaihi wasallam li qaulillah domin ubangiji ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qara Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayratu min amrihim mu anan kiram la an takuna lahumul khayratu ne ko ba sai yi ba a ce wannan yana da awar shi mu'mini ne ko wannan tana da awar ita mu'mina ce a ce ga hukuncin da Allah yi ko ga hukuncin da manzo Allah yi su ce suna da ta cewa akan lamarinsu ai in dai Allah ya ce ga yanda za a yi to ka kyale duk wani hange naka ka dawo ka hukunci kanka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yanda za a yi to ka kyale duk wani hange naka ka dawo ka hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yunazi'u mimman ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam radda al-amra ila qara'illahi thumma qara'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani da aka yi a baya ana yi ne akan waɗanda suke rayuwa ko suka rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma irin wannan tayi a ce haka din ya afku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya koma ga ubangiji a ce irin wannan ya faru to ya za a yi kenan aka ce to ai abinda za a yi shine sai a mai da lamarin ga hukuncin Allah a tsaya a binciko wanda suke su binciko su ga meye hukuncin Allah akan wannan matsalar sai a kyale ya cewa ga yanda wane ya ce ko ga yanda wane ya ce ko ga yanda wane ya ce gaba daya kowa wanda yake mummuni ya dawo ya bi hukuncin Allah suma qara'i rasuli isa nan hukunci manzo sallallahu alaihi wasallam fa illa bi kufi mata nazu bihi qara'un nassan fihi ma wala fi aidin minhuma radduhu qiyasan ala ahdihim idan ba samu hukunci na Allah ba ko hukunci na manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin abinda aka samu bambancin fahimta a kan sa tsakanin su wanda yake ga hukunci na Allah baro baro ko ga hukunci na manzo sallallahu alaihi wasallam baro baro a cikin wannan dukkan biyun abinda waɗannan suka ce ba wata magana ta Allah da za ta goyi bayan su ba abinda wannan ma suka ce ba wata magana ta Allah da za ta goyi bayan su abinda wannan suka ce ba wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ta nuna goyen bayan su abinda wannan suka ce su ma dai ba wasu ba wata magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ta nuna goyen bayan su to wajibi sai mai da shi ta fuska kiyasi bisa ɗayan su kama wasu kamar yadda na faɗa a baya inji imami Shafi min zikirin kibla daga ambaton alkibla da ka gane alkibla ba sai kai duba da abinda musulmi suka faɗa na cewa nan ne alkibla wal adali ko adali wanda yake adali ko wal misli ko kamantawa ma ma qala Allahu fi ghayri ayatin misla hadha al-ma'na tare da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ba a aya ɗaya ba daga ayoyin Qur'ani a game da irin wannan ma'ana wa qala a wata aya ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa man yu'ti illa wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa sunna ulaika rafiqa wanda duk yayi biyayya ga Allah yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba su wannan sifa su ne za a tashe su ranar lahira tare da waɗanda Ubangiji ya musu ni'ima wato wanda yake sun hada da annabawa da siddiqai da shahidai da bayan Allah managarta kai waɗannan a ce an tashe ka a cikin su ai ka samu manyan abokan tafiya ka samu manyan wanda za a ce ai ka tashi tare da su wa qala da wata aya kuma Ubangiji ya ce shi ma dai a wannan aya kaga an hada bin Allah da bin manzon Allah a wata aya ma Ubangiji ya ce ya nuna mana wa Allah wa rasula ya wanda yake sun ba da gaskiya ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to ita ma wannan an hada bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma amara Allah min da'at rasulihi sallallahu alaihi wasallam babu wanda Allah ya umarni da shi ne daga cewa a tsaya a yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الله جل ثناؤه وبنجد يا فتاة يبن سياج الموى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفي بما آهد عليه الله فتشيك لا أدسكك عليه الله فسنوتي فسيوتي أجراء الزباتك إلى عقوب من ذلك فتاة منزل صلى الله عليه وسلم kago wa'annan da suka cafa da kai a Hudaybiyya to sun yi cafa ne da Allah da suke buɗe hannaye ka dora hannunka akan hannayen nasu ka tabbata hannun Allah ne akan hannayen wannan girmamawa ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama girmamawa ne ga su wanda suka cafa wanda bayan yayi cafa yayi alkawari cewa zai biyayya gare ka ya warware wannan alkawari to ba kowa ya cuta ba ba wanda ya cuta kansa ya cuta wanda ko ya za ya cika da alkawarin da ya wa Allah to ya tabbata Allah zai bashi lada mai girma wa qala a wata ayar Ubangiji yake cewa man yu'ti rasula faqad da'a Allah wanda ya biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam to biyayya yayi ga Allah fa'alamu yayi tsana wa ta'ala ya sanar da sahabbai annabi atahum rasulahu cewa cafa da suka yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai ato cafa suka yi da Allah wa kazalika a'lamu haka nan Allah ya sanar da su anna da'atuhum da'atu cewa biyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ne ga Allah wanda ita irin wannan aya za a gane wani abu wasu da yawa da an faɗi magana a Qur'ani sai su ce dole a ɗauke ta bisa wata ma'ana ɗaya ma'ana a ce a ɗauke ta bisa haƙiƙa ana faɗa musu ba dole ko ina haka ne ba akwai magana a larabci ana magana haƙiƙa ana magana majazi yanzu kamar a wannan aya da Allah subhanahu wata'ala yace yadul lahi fawqa aydihim za ta ce Allah ne da kansa ya dora hannunsa akan hannun wayannan ko kada ai magana dole sai da cewa majazi ne saboda wasu dalilai to irin wannan dalilan wasu suke dubowa wasu guraren da yawa da suka yi tawili suke cewa wannan ba wai ana nufin hakikar ba ana nufin majazi ba a tafiya zuwa cewa kalma ana nufin majazin ta sai fa akwai karina sai akwai dalili ba a tawili sai da dalili yanda nan gaba za mu je kuma musamman a kaukabu sadi za mu zo inda ake bayanin cewa tawili fa in ya zama an yi shi ne ba da dalili ba to batacce ne a wajen malamai shi yasa ba wai kawai da san rai bane ake tawilin irin waɗannan ayoyin wanda wasu suke kiransu mutashabihai nazalat hadhihi aya wa qala man yusana wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما magana ba yanda suke dauka bane Allah yayi rantsuwa da kansa ba yanda za a yi a ce sun zama mumune sai sun yadda da hukuncin ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan duk wani abu da ya afu tsakanin su sannan ya zama in kai musu hukunci su ji zuciyarsu ta karbi hukuncin 100% suna ganin wannan shine mafita kar su samu wata damuwa a zuciyarsu dangane da hukuncin naka su dinga ganin me yasa ma kai wannan hukuncin aida ba shi za ka yi ba wannan ko kadan ba alama ce ta mummuni ba ai mummuni shi ne wanda ya yarda da Allah ya yarda da cewa Allah ya fi shi mutumin tausaya wa shi mutum Allah ya fi mu tausaya mana yanda Allah yake tausaya mana ba ma tausaya wa kawunan mu yanda Allah yake son mu ba ma son kawunan mu haka ne yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tausaya mana ba ma tausaya wa kawunan mu yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son mu ba ma san kawunan mu eh amma mu abin da yake damun mu hankali ko fahimta irin ta yara ya yi so da yawa bai da lafiya za a yi masa allura da ni yake azaba kawai ake so ake amma dai son su ake tausaya musu ake so ake a raba shi da wannan rashin lafiya shi yasa ai hukunci na Allah subhanahu wataala shine babban mafita ga dan adam in dai akai imani hukunci na manzo sallallahu alaihi wasallam shine babban mafita ga dan adam matukar dai akai imani sai sun ba da kai hakikanin ba da kai nazalat hadhihi al-aya imam shafi yace wannan aya ta sauka ne fi ma balagana dangane da abinda muka samu labari wallahu alam Allah ne masani fi rajulin game da wani mutum Khatamu Zubairah da wato shari'a da Zubairu ya jayayya da Zubairu fi suqiyar game da ban ruwa a wata gona takarar nabiyu bi halin zubairu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da cewa a wannan maganar zubairu ne mai gaskiya shi mutumin a maimakon ya karbi hukuncin manzon Allah kai da yaso ya ce ya rasulullah dan shi dan ammaka ne dan shi dan ammaka ne shi ne za ka goyi bayansa bayan da hukunci na manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam ya nuna goyen baya ta wani bangaren ga shi mutumin nan tunda rijiyar da ake fada a kai a gonar Zubairu take shi wannan makocinsa ba rijiya a gonar sai ya kawo kara cewa dole Zubairu sai dai a raba ruwan nan biyu daidai yana zuwa a kasarsa yana zuwa a kasarwacin magana ta zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Zubairu yanda za kai ban ruwa ga gonarka har ruwan ya zamo ya kai ga jikin bango in ya kai ga jikin bango to ka toshe ruwan ya daina shiga gonarka ya tafi ga gonar wannan makocin amma shi ne makocin da ya je ya dandan ammaka ne shi ne dandan gogonka ne gogo na ban mahaifinsa ai gogonka ce yan uwan mahaifinka ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wannan magana bai ji daɗi sai zuban ka shayar da gonarka har sai ya kama bangon ma sosai sosai da ba ruwanka ba ne ai ruwanka ne ba za a an ce kawai da ya kai gindin bangon ya toshe ya bar ruwan ya tafi ya kwarara gonar wannan magwaje amma da ya zana Allah ya faɗi wannan magana zana Allah ce ka shayar sai ya kama bangon sosai shine sai Allah ya saukar da wannan aya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bayna wa hadha al-qara'u min sunnatun min rasul wani hukunci ne manzo sallallahu alaihi wasallam tsari ne daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hukumin mansusu min al-qur'an da wai hukunci bane wanda aka bayyana fili a qur'ani wannan imami shafi'i ya kawo mana ne dan ya nuna mana cewa a qur'ani fa hukunci ba ce sai wanda qur'ani ya zo da shi ba ko wanda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu shi a qur'ani amma wajibi ne akan mu a matsayin mu na musulmi mai cikakke biyayya ga wannan hukunci wal qur'anu yadullu wallahu alam ala ma qasadtu imami shafi'i ya ce qur'ani yana shirin rabuta maganar nan da ne yanda na kawo Allah ne masani lianahu law kana qara'an bil qur'ani domin da a ce wannan magana hukunci ne wanda qur'ani ya fito ƙoro-ƙoro ya bayyana kana kuma mansusa min kitabillahi sai ya zama aida sai ya zama hukunci wanda yake an bayyana shi a fili an bayyana shi ƙoro-ƙoro a littafin Allah wa shi ba an yakunu izalim musallimu li kulli kitabillahi nasan gaira mushkilil amri da sai ya zama kenan yayi kama da a ce fili a nasi ne a fili wanda lamarin su ba zai rikitar ga kowa ba dan cewa qur'ani yace ga yanda za a yi wani yace bai haka ba ta yan sanna man gaba daya ya bar tsarin addini annabi ne su bi mu'mini cewa su kan ba mu ne bane izarar du hukumar tanzili matakar dai hukuncin da qur'ani ya kawo musu suka ce ba su karba ba suka yi raddin izalimu sallimu lahu matakar dai ba su ba da kai ba ga hukuncin da qur'ani ya kawo musu alhamdulillah din lokaci yayi sai mu tashi fikira ta 276 ko qala tabaraka wa ta'ala alhamdulillah Allah ya saka wa imani shafi Allah ya saka wa dukkan malaman musulmi Allah ya saka wa malaman mu Allah ya ba mu ikon fahimta Allah ya ba mu ikon yin aiki da ilimi alhamdulillah to kare zakai da lako ko kuma